لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau kwanan wata 14 ga watan Dhulqa'ida shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, shine kuma ya dace da 14 ga watan 6 shekara ta 2022 shekara miladiya. Zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka, littafin Wiqayatul Insan min al-Jinn wa Shaytan, wallafar babban malami Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullahu ta'ala. Don wa idan ba amanta ba ajiya muna nan dai karatu ne cikin al-Faslur Rabi', babin da ke bayani game da alaƙar shaytan da dan adam. Malam yana ta kawo mana abubuwan da shaytan yake yi dan ya shiga jikin dan adam, alaƙarsa, hanyoyin da yake bi kulla alaƙa da shi. Amma dukkanin mun san cewa ba alaƙa ce mai kyau ba. Yawwa, mummunar alaƙa yake kokari ya kulla wacce zai cutar da kai, ya cutar da ni, ya cutar da mu gaba daya. To ita malam yake ta daukowa ɗaya bayan ɗaya yake kawo mana, wanda aje mun ji bayani a inda shaytan yake kwana. Yakan shiga cikin kofar hancin mutum ya kwanta yayi bacci a wajen, idan safiya ta tashi kai zikiri to shikenan sai ya fito. In kuma baka yi zikiri ba sai ya samu damar ya shiga cikin kwakwalwarka ko zuciyarka, inda zai samu damar tasrifi da dukkanin al'amuranka na yau da kullum wajen cutar da kai. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Zamu tashi gabar da malai yace min khutatihil khabitha, tare da cewa ni ana wannan bugun malam ya cire wajen min khutatihil khabitha. Amma naga da cewa makaranta shine saboda abin ya dace da waqi'i, abin da malam zai kawo a wajen duk da afsar din da ya kawo mai yiwa yana da matsala da shi. To amma dai abu ne da yake yakan faru a zahiri, shi yasa ni babu anawa, amma na san wasu nusakh din da suke hannayenku akwai shi insha Allah ta'ala. Malai ce rawal imamu ahmadu بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال امام احمد بن حنبل الشيباني عليه رحمه الله يا رويت حديثي باسنادي وند يكي انغانتتي عن ابن مسعود لغا صحابي عبد الله بن مسعود الله مدوكين سركي قارا مس يردا قال يتي ان الشيطان حقيقه شيطان طاف باهل مجلس yakan je ya zagaya wajen wasu ma'abota zama bi ahli majlisi zikirin, ma'abota zaman zikiri wanda suka zauna suke ambatan Allah, wanda suka zauna suke karatun Al-Qur'ani, ko wanda suka zauna suke karanta hadisai ana fassarawa, ko dai inda aka zauna ake ambatan Allah inda ya dace da shari'a, irin wannan wajen shaytan baya san sa. To yakan kai ziyara ya gaya zai dan ya lalata wannan zaman da suke yi, ya ga ya haifan musu da fitina da za su daina wannan ambatan Allah, su daina wannan zikirin. Li yaftinahum, dan ya fitine su. Falam yastati, sai ya ga bashi da dama, saboda abin kawai karatun Al-Qur'ani ake yi, hadisan annabi ake karantawa, qala rasulullahi ake cewa sallallahu alaihi wasallam. To kaga duk inda ake waɗannan abubuwan ambatan Allah, shaytan ne sai yake da wajen, shaytan kaucewa yake da wajen. To da ya je dan ya fitine sai hana son abin, sai ga babu kofa, to zai janye, zai gaya, zai ga ba zai iya bane, a'a zai canza tsari ne. Falam yastati ayu fariqa bainahum, ba zai iya samun damar raba tsakanin su ba. Fa ata halqatan yadhkuruna ad-dunya, kawai sai tafi wajen wasu ƴan duniya nan, ga wasu suna karatun Al-Qur'ani, idan ya je ga ba zai iya rudar su ba, sai tafi ga wasu can, su kuma babu abin da yake damun su, kawai yadhkuruna ad-dunya, kawai suna ambatan duniya ne, eh labarin duniya kawai ake, ana ta labarin musu, ana ta labarin kaza, abubuwa kala kala, ai labarin kwallon kafa, ai labarin siyasa, ai labarin kaza, kawai musu ake na duniya, babu abin da ya shafi lahira a ciki. To sai shaytan ya dawo irin wannan majalisin, fa aghra bainahum, sai ya hada kansu, sai ya haifar da fitina, sai ya rura wuta fitina tsakanin su. Sai ka ji wancan maryasa tayi sama, wannan maryasa tayi sama, shikenan daga nan sai a fara zage zage, sai kaga an ci kwala, sai ga an fara rigima. to su kuma waɗannan masu zikirin suna kusa da su ana rigima me zai faru hatta tatalu har su waɗannan masu hirar duniya sun fara rigima tsakanin su fa aqama ahlu dhikri sai waɗannan masu karatun alqur'anin masu zikirin sai su tashi su je su kai dauki inda ake me inda ake wata rigimar fa hajizu bainahum shikenan sai sanya shamaki tsakanin su da tsakanin karatun da suke fatafarraku kowa daga nan kuma sai ya kama gaban sa dan an fahimci wannan lamari da wannan abin da malai kawo kuwa wato wai idan shedan ya so ya hana ku ambatan Allah kuna karatun alqur'ani ko kuna zikiri ko kuna wani abu yaga ba zai iya ba shikenan sai ya koma wajen wasu makotan ku wanda su ba karatun alqur'ani suke ba dama su mutane zan ce mutanen sa ba haka dai san dan ba kusa da shi eh tunda su ba ambatan Allah suke ba shi zai iya shiga cikin su to sai ya shiga cikin su da wannan musun da ake da jayen nan da ake sai tunzura mutum biyu daga ciki sai kaga an fara tada jijiyar wuya daga nan kuma shikenan sai zage-zage kawai sai rigima to ana fara rigiman nan da an fara su kuma abota karatun alqur'ani suna gani ana rigima za su amru bil ma'ruf sai a bar karatun alqur'anin a bar zikirin sai a tabara ban fada da an ji a garin rabin fadan nan a yi nan a nan shikenan sai karatun alqur'anin yayi me ya lalace an daina shedan ya ci riba ko bai ci riba ba ku duba makirci shedan yan uwa eh ku duba kaga anan wajen sai wani ya ga abin kirki ne an tabarba me an tabarba fada ne amma shi ba abin da yake target din sa shine da mun ku daina karatun alqur'anin da kuke eh ku daina karatun alqur'anin da kuke ku daina wannan sigirin da kuke irin wannan idan hakan ta faru babban abin da ya kamata shine sai shi shugaban halka din shugaban karatun sai ya ce to mutum biyu su tashi je su kai dauki ko da wane da wane da wane ku je ku kai dauki mu kuma mu ci gaba da karatu shikenan an yi guda biyun ko ba ai ba an ji an raba fada kuma an ci gaba da karatu kun ga an turmuzi hancin shedan a ƙasa kenan shine dai abin da baya so kuma sai a yi Allah ya sa mu dace shi sa malamin ya sa wa gaba suna da min khutatihi al-khabisa daga cikin tsarin shedan mummunan tsari khutat jam'i ne na al-khat shine kamar tsari plan daga cikin tsarin da shedan yake yi mummuna dan ya ga ya hana dan adam ambatan Allah sai malamin ya kawo mana wancan gaba ta gaba malamin ya ce bafu shaytani junudahu li fitnatin nasi yadda shedan yake tura yake aika rundunar sa ko mutanen sa domin su fitina mutane idan shedan tunda ya san shi tsakanin sa da dan adam yaki ne fito na fito ne tun daga farkon lokaci har zuwa ƙarshen lokaci har sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya nade kasar sa sannan shedan zai tabbatar da cewa to shi yakin sa ya kare sai kuma ya je ya fuskanci hisabin sa wanda shi ya san shi ya san menene hisabin sa ya san wutaci zalla amma ba zai daina wannan aikin da yake yi ba to kullun idan shedan ya tashi yakan tattara rundunar sa ya aika su dan su je su fitin mutane kowanne za a bashi aikin da za a da zai ji yayi malati rawu muslimun an jabirin qala imam muslim ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin sa daga jabir dan abdullahi al-ansari Allah kara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yace inna iblisa yadau arshahu ala al-ma'i haqiqa iblis shedan babban shedani kenan yadau arshahu yana aje gadan mulkin sa al-arshi shine gadan da yake babba ko kujerar da take gaba wanda babba ta ake gudanar da mulki akan ta yakan aje shi akan ruwa thumma yab'athu sarayahu sannan sai ya tura rundunar sa sai ya tura yaran sa fa adnahu minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan mafi a kusanci da shedan wajen matsayi wanda yake samun matsayi mafi girma a wajen shedan a cikin su shine wanda ya fi su girman fitina ma'ana wanda ya fi haddasa fitinar da tarki ta gari ta yamutsa hazo ta hana mutane zaman lafiya to wannan shine shedan zai bashi kambe zai sa masa hula ta girma kamar yadda zamu zo mu ji a ruwayar gaba shine mafi girman matsayi a wajen shedan yajiu ahaduhum ɗaya daga cikin ɗan rundunar shedan da shedan ya tura zai zo ya dawo wajen oga shedan ya ce fa yaqulu zai ce fa'altu kaza wa kaza zai ce ya shedan naje na aikata kaza na aikata kaza na aikata kaza abinda zai faɗa mummuna ne abinda zai faɗa mummuna ne yayi kaza yayi kaza wa mutane fa yaqulu sai shedan ya ce ma sana'ata shay'an da Allah tafi ba abinda ka aikata wannan ai ba wannan abu bane abinda zai faɗa mummuna ne kamar ya ce na sa an yi sata na sa an yi zina sai ce da Allah tafi ba kai komai ba duk ba wani abu ne ba shi a lokacin ba wannan yake so ba a wannan lokacin da ya tura su ba wannan aikin da ya kawo masa yake so ba
qala thumma yaji'u ahadum sannan wani ya kara zuwa fa yaqulu yace da shedan ma taraktuhu aini da naga wani mutum ban kyale shi ba hatta farraqtu bainahu wa bain imra'ata wa bain imra'atihi ban kyale shi ba har sai da naga na raba shi tsakaninsa da matarsa eh shi kuma haka zai faɗa wa shedan yace aini da naje na tarar da shi da matarsa ne ta tunzura shi ne ta angiza shi ban kyale shi ba sai da na tabbatar yace da ki gida na take ki sannan na to fayudinihi minhu yana fada haka sai shedan ya kusanto da shi sai matso sai ya matso kusa da ogansa shedan waya qulu sai shedan ya ce masa ni'ima anta ma dalla da kai amma Allah ya maka albarka eh Allah shi maka albarka misali nake bayarwa ba wai shedan shi shedan dan sai Allah shi maka albarka amma dai kalmar yabo a wajen bawo shi abinda zaka fi ganewa shine wannan abin ko sai Allah ya maka albarka eh kai da nagar ne da sauransu kamar misali ka aiki danka ne yaje biya maka bukata kai maka abin da kake bukata dole ka ji dadi kuma dole kai masa godiya ka shi masa albarka to shi ma shedan ya tura nasa yaje masa abin da yake bukata to wannan godiya ce da jinjina dan ya nuna cewa yayi abin da yafi na sauran kun ga ai wani da yazo shi ma abin da yafi tana ce saban Allah ya sa akai amma shedan ya ce masa ba abin da kai ma fa'alta shay'an ba kai komai ba kaga ya gole shi amma wannan shi kuma an jawo shi jiki an rungume shi an ce masa kai daidai kai ne mutum me yayi saboda ya raba tsakanin miji da mata qala al-a'mashu imam al-a'mash yake cewa arahu qala ai ina gani ma a cikin hadisin sahabin da ya ba mu hadisin ai yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fayaltazimuhu sai rungume shi ya rike shi sosai ma'ana abin da yana aiki yayi daidai to ɗan uwa kun ga wannan ɗaya ce daga cikin alaƙar da shedan yake kokari ya kulla da dan adam mara kyau shi yasa hadisin ya nuna mana na farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace shedan yakan ajiye gadan mulkin sa ne akan ruwa shi yasa gadan fadar shedan kamar yadda muka bayani wancan lokaci fadar shedan yanzu akan ruwa take eh yadda ka san kowanne sarki da kowanne shugaban kasa yana da inda yake ajiyewa a matsayin gurin gudanar da mulkin sa to shi ma shedan yana da shi ina ne shine kan ruwa eh shine karwa kamar yadda na faɗa wancan lokacin wasu daga cikin malamai ba hadisi ne ya tabbata ba nasi bane amma suka ce binciken da aka yi ya nuna wancan ba inda ake ce masa Bermuda Triangle a wancan kogi na Atlanta dake ƙasar America to anan shedan din yake saboda wasu abubuwa qara'in da ake gani a wajen jirgin ruwa yakan zo wucewa ya bata jirgin sama ya zo wucewa ya bata jirgin sama in yi shawagi ta wajen sai a neme shi a rasa jirgin sama fa da adadin mutanen da ke cikin sa 500 ne 300 ne kaza ne da ya je wucewa ta wannan wajen triangle din kawai sai a neme shi a rasa sama ƙasa shikenan jirgin ruwa irin mai wata shidan da ana masa lodi idan ya je wucewa ta wajen kawai sai dai a neme shi a rasa gaba daya akwai jirgin ruwan da ya je wucewa ta wajen da ake bada labari kusan irin wannan babban jirgin ruwan ne da sai an yi wata shidan ana masa lodi da ya je wucewa ta daidai yana zuwa daidai wajen kawai sai aka nemi jirgin aka rasa gaba daya to amma shi wannan jirgin bai bata ba babu dadewa sai wannan jirgin kuma sai a ganshi yana yawo a karo babu komai a kansa jirgin ne kawai duk kayan ciki da mutanen ciki an neme su an rasa sai jirgin kawai akwai lokacin da kusan jirage biyar suka bata a lokaci guda wannan ya tafi ceto wannan shi ma a tafi ceto shi wannan ya tafi ceto wannan a tafi ceto wannan duk sai da suka bata jirgi kuma irin na sojoji masu kayan aiki da sauransu suka ringa bata to shine wasu malamai suke cewa to anya nan wajen din na ba shine fada shedan ba baya bari a gifta masa ta fadar sa to anan yake akwai kuma masu gani cewa akwai wasu aljanu da suke rayuwa a ruwa da sauransu a duk aljanu ne kawai babu wani wata halitta da aka sani a duniya ce akwai wani dan ruwa akwai dai aljanu kuma a cikin ruwa eh akwai aljanu a cikin ruwa dan shi dan aljani ba irin yanayin halitta kane da shi ba kai yanzu ai baka iya shiga cikin ruwa kai rayuwa ba eh to amma shi yanayin halittar sa tunda shi iska ne zai iya rayuwa ko da a cikin ruwa saboda haka a cikin ruwa akwai shedanu akwai aljanu wanda suna iya halakar da mutane wani lokaci sai kaga mutum ya iya ruwa sosai da sosai in ya shiga ruwa sai ka neme shi ka rasa ya iya ruwa duk wani ruwa da ka sani a duniya zai iya shiga ya iyo a cikinsa amma in ya shiga kuma sai ka neme shi ka rasa ya mutu to galibi irin wannan shedanin suke cutar da shi su kashe shi to fadar shedan a kan ruwa take sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna mana a cikin wannan hadisi mafi aiki ɗaya daga cikin ayyukan da shedan ya fi so shine sakin aure shedan yana matukar son sakin aure to kaga yanzu ko ashe shedan lallai hankalinsa a kwance yake eh in ka kalli yadda al'ummar mu take yawan sakin aure yawan lalacewar aure, rashin zaman lafiya tsakanin ma'aurata, lallai shedan yana cin riba. Lallai shedan yana cin riba. Ana yin aure kaji an ce sati biyu suka ji an ce an rabu. Sati biyu fa ko amarcin ba a gama ci ba suka ji an ce an yi saki. Wata daya, wata biyu, shekara daya, shekara biyu, masu shekara biyar su ne sun dage sosai. An yi haƙuri, an jajirce kenan. Amma yanzu da an yi auren sai kaga baya kaiwa ko ina. To lallai yadda shedan ya nuna mana cewa ga aikin da yake so na raba aure tsakaninmu, lallai mu ma ya kamata da iyaye da malamai da duk wanda suke faɗa aji a tashi wajen faɗakar da samari da ƴan mata mahimmancin aure. Da aure ana yin sa ne don ibada ba don kyalkyali ba. Ana yin aure don bautar Allah maɗaukakin sarki ba don ganin kawai abin da ke tattare da namijin na dukiya ko ganin abin da ke tattare da macen na kyau ba. Wallahi duk wanda ya auri matarsa saboda kyau ko duk wacce ta auri mijinta saboda dukiya, wallahi na yi rantsuwa sai ta yi da na sani, kuma shi ne sai da na sani nan gaba. Wallahi wasu suka ce kullu amrin la lillahi akhiruhu inna lillahi. Duk al'amarin da aka yi shi ba don Allah ba, an yi shi ne kawai don duniya, ƙarshensa sai ka ji ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga lamari ya ɓaci kenan. Lamari ya ɓaci kenan. To shi yasa a nuna wa samari da ƴan mata wato orientation ya kamata a rinka yi. Wata makaranta ya kamata a buɗe ta musamman, a samu dattawa maza da mata masu khibra akan aure. Duk lokacin da za a yi aure a rinka haɗa semina samarin da za su yi aure a shekarar, a tattara su a yi musu semina kamar ta kwana biyu ko ta kwana uku. Bangaren maza a samu maza da suke sun san abin a addinance, sannan kuma dattawan da suke sun goge akan al'amarin su ba su semina, a faɗakar da su, a nuna musu mahimmancin yin aure da kuma abin da yasa ake yin aure da dalilin da yasa ake yin aure. Mata ma a karantar da su. Idan aka yi haka za a ɗan samu raguwar abin. Malamai su yi nasu, iyaye su yi nasu da sauransu. Lallai ne kuma a fitarwa da samarinmu da ƴan mata kwaɗayi a wajen aure. In na ce kwaɗayi ya shafi samarin, ya shafi ƴan matan. Shi namijin akwai abin da yake kwaɗayi a tattare da shi, ita ma akwai abin da take kwaɗayi a tattare da shi. To idan ba haka aka yi ba za a yi ta samu matsala. Dukkaninmu nan kowa ya san irin matsalolin da ƙasa wasu take fuskanta wajen auratayya. Kowa ya sani. Duk auren da aka yi shi guda goma sababbin aure, da wahala ka ga guda bakwai, da wahala ka ga guda uku sun kai lami lafiya. Kusan guda bakwai za a ga dan matsatsalo ne, wasu an rabu, wasu kuma ana ta samun matsatsalo. Wallahi kuwa wani sai ya ce maka shekararsa uku da aure, amma wallahi bai taɓa sanin abin da ake cewa zaman lafiya ba. To don me ake yin aure? Don hankalin mutum kwanta. Allah maɗaukakin sarki ya ce litaskunu mi ilayha wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Sai ya ce me litaskunu, don ka samu nutsuwa. Da saboda me ake yin aure? Yanzu duk saurayin da ka gani gauro wanda bai aure ba a nutse yake ba. Ko ya kuri samadi? Wallahi kuwa in nutsu an ka gan shi ma dai haka, gashi nan ustazu haka da sauransu. To kawai dai wannan tsoron Allah ne da salati da abin nan da sauransu. Amma dai akwai nutsuwa ta ciki wanda yana buƙatar ta, shi ne samu aure kwarai da gaske. Saboda a samu nutsuwa ake yin aure. To kai kaje kayi aure babu nutsuwa? Kayi aure babu nutsuwa. Wallahi wani yake gaya min cewa wallahi shekararsa uku da aure bai taɓa sanin abin da ake kira daɗin aure ba. Nutsuwa ta aure bai san shi ba. Saboda Allah mai amfani irin wannan auren. Ba wuce ya ce wai da muguwar rawa gan makinta shi. To lallai ya kamata gaskiya yadda shedan yake so ya mana wannan lalatar, mu yi kokari mu fara masa lalata kamar ya mana lalata. Ka yi haƙuri dan uwa, ka jure, ka san aure ibada ne. Ka yi haƙuri ka danne abubuwan da za ta yi maka. Ita ma ta yi haƙuri ta danne abubuwan da za ta yi maka. Kowanne babu wanda yake perfect a cikin ku. Kowa zai iya kuskure. Kowa zai iya kuskure. Amma ya kasance ni ba haƙuri, ke ba haƙuri, to ta yana za a zauna kenan. Ba za a taɓa zama ba. Nake gaya wani cewa yanzu misali idan ka ce za ka rabu da matarka, kuna da 'ya'ya biyu da sauransu. Nace masa yanzu maslahar kanka kake kallo saboda abin da uwarsu take maka. Nace na farko ba ka kalli maslahar yaran nan ba. Ba ka kalli yadda za su zama idan auren ya rabu ba. Yanzu misali idan ka ce ka sake ta ka rabu da ita saboda ka yi fushi. Idan ka rabu ita wannan maslaha ka ce kai kaɗai ka samu mafita. To kai ɗin ma wallahi ba ka samu mafita ba. Na farko yaran nan da wahala samu rayuwa mai kyau. Da wahala samu rayuwa mai kyau saboda duk yaran da ka raba su da uwarsu, da wahala ka samu wanda zai iya riƙe su kamar uwarsu. Da wahala. Sannan ita ta fita daga gidan mijinta, ita ma ka raba ta da 'ya'yanta. samun abin da ya kamata a tattare da ita da wahala kai ma ba za ka samu nutsuwa ba saboda yaranka kullun kana tunanin su ƴaƴanka ba su samu rayuwa mai kyau ba da sauransu da kai da ita da su duk yanzu kun shiga cikin wani hali da kuwa masala ka ce kai kadai to kaga akan masala ka taka kai kadai ka rusa rayuwar mutum kusan uku ko hudu hakuri ake abu in ba ya kai karshe ba ƴan uwa abu in ba ya kai karshe ba can babu yadda za a yi to shine sai a saki babu yadda za a yi shi sai Allah madaukakin sarki duk da ya gama kawo abubuwan da za a yi sulhu fa ba'afu hakama min ahli wa hakama min ahli ayyuri duk ya gama kawa can karshe sai ce wa iyya tafarraqa idan akai abin yaki sai Allah madaukakin sarki ya ce to idan aka rabu yughni Allahu kullam min sa'ati sai Allah ya wadatar da kowanne ɗaya daga cikin su daga cikin yalwarsa idan kowa yayi iya abin da ya Allah madaukakin sarki bai kaddara daidaito su ba to wannan kun ga Allah madaukakin sarki da kansa yace zai wadata kowanne daga cikin yalwarsa amma dan abin da bai kai ya kawo shay'un tafihun kace an ce wai akan ba duro gas wai arabu babu gas wai arabu aure yaro akan ashana akan magi akan wai aure yaro akan ba akai ta shop right ba wallahi ya kuwa ta tsara jijiyo wuya sai an kai ta shop right saboda ba akai ta ba an sake ta saboda ana kai kawayenta to kaga in tije gida sai mahaifinta ya kai ta shop right kenan ko Allah ya kiyaye amma dai wannan shawara nake bayarwa shawara ce ya kamata lallai mu duba gaskiya in dai muna son gyara to gaskiya sai an yi abin da ya kamata ba kawai ci gaba za a yi da zama a haka ba kowa ya san abin da yake faruwa akan aurate mu bashi da kyau ana ta aure ana fitowa dole irin waɗannan abubuwan zinaci su yawa da yaran zawarawa da muke ta samu a cikin al'umma wanda ba alheri bane kowa ya sani Allah ya kiyaye wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu shi ma dai irin wancan hadisin ne to amma za ku ga akwai bambanci tsakanin su shi wannan Abu Musa al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda shine ya rawaito shi yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza asbaha iblisu idan shedan ya wayi gari baffa junudahu fil ardi fayqum yakan tura yakan watsa rundunar sa a doran kasa sai yace musu man aballa musliman albastuhu taja wanda duk ya batar da musulmi kai tsaye zai fada ba koyi duk wanda ya batar da musulmi yayin aikin da yake batarwa ne ga musulmi zan sa masa hula irin ta sarauta in aka ce attaju ita ce irin crown din nan irin hula ta sarauta da ake sawa ada to ita shedan zai sawa duk wanda ya batar da musulmi a cikin yaransa fa yaqulu lahu alqa'ilu saboda ka sai su tafi idan sun je sun dawo sai wani mai fade daga cikin yaransa sai ya ce masa lam azal bi fulani yace wallahi ni ban gushe ba da wani da ni je wajen sa ina tunzura shi ina angiza shi hatta talaqa imra'atahu har sai da naga ya saki matarsa faqala sai shedan yace yushiku ayyata zawaja to ai baka komai ba idan ya saki matarsa ai zai iya zuwa kuma ya aure wata ɗan uwan fahimta kun ga bambancin wannan hadisin da wancan kenan ko shine na ga mana a wancan kadamin shi abinda shedan ya fi so shine sakin aure za ku ji kuma a wannan me shedan ya fi so kowace marhala da kowane yanayi akwai shedan abinda ya fi so ya ga an yi abinda zai fi bakantawa musulmi abinda zai fi lalata al'umma musulmi a lokacin shi shedan ya fi so wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da shedan yake so a hadisin da muke karantawa sai ce ai zai iya auren wata ya kusa ta aure wata wa yaqulu akhar sai ɗaya daga cikin shedanin shi ma yazo ya faɗi nasa yace lam azal bi fulanin hatta zana wana kuma da naje ban rabu da shi ba sai da na tabbatar yayi zina ne ta kawa ta masa ne ta zuga shi sai da na tabbatar yayi zina da matar da ba ta sa ba qala sai shedan yace anta to kai ma dai kamar dai ba yabo ba fallasa kenan anta kai ma dai amma dai ba a wani ya bi shi ba wa yaqulu akhar sai ɗaya daga cikin shedanin yazo sai ya ce lam azal bi fulani ni ma ban gushe ba da wani da naje wajen sa ina tunzura shi ina angiza shi hatta shariba al khamra sai da naga ya sha kayan mai sai da naga ya sha giya sai da naga ya sha kaza hankalin sa ya fita daga jikin sa ya abinda ba daidai ba kala sai shedan ya ce anta kai ma dai ai kai ma dai to kuma gefe shi ma dai ba yabo ba fallasa kala wa yaqulu akhar sai wani yazo sai ya ce lam azal bi fulanin ni ma ban gushe ba da wani da ne je wajen sa hatta qatala har sai da naga yake san kai fa yaqulu sai shedan ya ce anta kai ne kai za a sa wata hula ta sarauta kenan kun ga anan kuma shedan me ya fito kisan kai dukkanin ayyukan wanne ne ba wanne ne ba da mutuwar aure da kisan kai za ku gari tafiye su daya mutuwar aure wasu mutanen ake kashewa a fakaice me nake nufi da wasu mutanen ake fashe ake kashewa a fakaice shine ana lalata rayuwar wasu ne musamman kananan yara ana lalata rayuwar su yaran da suke shiga cikin wani hali na lalacewa da shiga halin da ba shikenan ba daga cikin su da yawa zaka ga akwai rabuwa tsakanin mahaifiyarsa da mahaifiyar da mahaifiyar da mahaifinsa ko mahaifiyarta da mahaifinta ba sa tare rashin tarayya tsakanin mahaifi da mahaifiya yana ɗaya daga cikin abin da ke lalata mana yara ƴan uwa kaje kai bincike kaje kai binciken kuturinka nawa kamar yadda Bahaushe yake faɗa kaje kai bincike na ɗaya bayan ɗaya ka dan bincika ka ga yara wallahi akwai irin wannan da yawa saboda dole akwai frustration a cikin zuciyar yaro akwai yaro ya rinka gani cewa kowa wannan ga babansa ga babarsa wannan ga babarta ga babar wannan ga babarta ga babar suna tare akwai wanda zai masa fada akwai wanda zai kirawo shi akwai wanda zai bashi kudin makaranta akwai amma shi babu bai samu wannan ba to wannan yana sa masa wata irin damuwa a cikin zuciyarsa kullum kuma damuwa ƙarayawa take tana samun hauhawa to wannan sai ya taso baya jin tausayin kowa kuma baya son kowa sai ga duk duniyar ma an tsane shi saboda ka shi tunda an tsane shi shi ma zai so ba wanda zai so saboda ka dole ya rinka samun hanyoyin da zai rinka me zai rinka samun dan sassaucewa rayuwarsa shine sai ya sa kayan maye idan ya sha kayan maye hankalinsa ya fita kun ga dai baya iya tunanin abin da ke faruwa to shikenan shi a ganin sa ya dan samu relief wanda ba relief babu wani relief a cikin wannan al'amari sai kuma in ya riga ya saba shikenan duk wanda zai sha shaye kuma zaka samu zaka rasa shi da sata ba zina duk wani abin da ba daidai ba in dai mutum zai sha shaye zai kai shi zuwa gare shi eh shaye-shaye shine abin da yake buɗe kofar kowane irin laifi in dai za a yi shaye-shaye za a yi laifi ƴan uwa shi sa wallahi da za mu tashi tsaye mu yi abin da ya kamata mu daƙile shaye-shaye wallahi ƴan uwa kashi 60 daga cikin 100 na laifin da ake wallahi tallahi mun ci karfin sa wallahi ƴan uwa mun ci karfin sa a daƙile shaye-shaye sai kun ga sace-sace da yawa sun rabu sai kun ga zinace-zinace da yawa sun rabu ko da ba a daina ba da yawa da abubuwan daga cikin abubuwan da ake wallahi sai sun rabu amma kowa ya nannaɗe hannunsa ana ta yin abin da ba shi kenan kowa ya nannaɗe hannunsa dole ne al'ummar Hausawa su tashi su yaƙi shaye-shaye da masu sai da kayan maye da masu sha dole ne a tashi a yi duk hanyar da ya kamata a yi a hana ina maimaita wannan ina ƙara faɗa yanzu shekarar jiya kun ga abin da ya faru ko aka rinƙa yawo da makamai a cikin unguwa kowa yana gani da makamai yara kawai da addina da takobi da sanduna ana ta yawo a cikin unguwa ana rigima a cikin mutane a cikin Hausawa wannan an wasu ban sani ba daga cikin ko sun sani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa man hamala alaina silah falaysa minna wanda duk ya daukan mana kawai ka zara makami ma ka fito da shi haka a cikin mutane haka kawai ba wai kuma ya yaki mutane ka dauka ka fito da shi ma annabi ya ce babu mu babu shi kuma abin mamaki da masu hankali da marasa hankali da manya da yara da dattawa da maza da mata kowa ya yi shiru ya ja bakin sa ya yi shiru ban sani ba ko Allah madaukakin sarki zai sako daga mala'iku daga sama ne su gyara mana ko ƴan sanda ake gira ko sojoji su zo su gyara mana Hausawa babu wanda zai gyara maka in ba kai ba wallahi amma dai kowa ya san abin yayi yawa yadda ake sai da kayan maye a fili ake sai da kwaya da abubuwa da sauransu a fili dan yaron kuma galibin su yaron unguwa ne duk an san su an san iyayensu a kirawo su a musu nasiha a ce su daina in sun ki a dauki wasu matakai da suka kamata amma kowa ya ja bakin sa yayi shiru kuma kowa abin yana da mansa kowa ka hira da shi one on one ka gani waye abin baya da mansa dan Allah indai mutum kirki ne to tunda abin ya da manka me yasa kai shiru me yasa ba za ka shiga a cikin ka shiga cikin wanda za su kawo abin nan wani irin wannan maganar ma da ake ba zai iya ba ko shi tsoro yake ji Allah ya kiyaye Allah ya shiryar da mu amma dai ƴan uwa akwai matsala gaskiya sosai akwai matsala wannan hadisi Imam Ahmad ya fada da shi da Ibn Hibban al-Sheikh Albani ya inganta shi ina gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda lokaci yayi sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi